بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق، فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تستر منه، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب كفار مكة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم غزوة الفتح، فبعث إليهم امرأة معها كتاب يخبرهم فيه بذلك، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث عليا والزبير فأخبر الكتاب فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك أذى ولا كفرا، ولكن كنت امرأ ملصقا بالقريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من أصحابك لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضربك هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن غلام حاطب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار. وكان حاطب يسيء إلى مماليكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه قد شهد بدرا والحديبية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أنقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا أولا مسلا تشيمي البركة مسلا تشمو دبو أننقو فرقورا أتشكين غلنك سنة أولا يما تشيمي البركة ranar 3 daren Laraba a yau 22 ga watan Al-Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1432, wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan 12 miladiya 2010. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin saƙon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisinmu na 15. Sannan a jerin gwanon majalisanmu na wannan masallaci, wannan shine na 129. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana a kanta ita ce matsayin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da martabarsu da darajarsu a cikin wannan al'umma, cewa duk yadda mutum ya kai ga matsayi ko martaba ko daraja ba zai kai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Kuma duk abin da zaka tuhumi sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi, to babu shakka yana da falala da ayyukan alkhairi masu yawa wanda suka ninninka abin da kake tuhumarsa da shi. Wanda shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa: walau furida أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق، da za a kaddara cewa wani daga cikin su ya aikata wani zunubi tabbas, wato ya tabbata cewa ya aikata wani zunubi, فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة. فأبنجي الله تعالى زي غافر تامسا وننز نبن ناشي سبودا كاوا وان أيوكان سما سيوا ما سجر ما دي أو بتوبة تصدر منه فأبنجي غافر تامسا سبودا توبان دي أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته وكما أبنجي يجربيش دواني دوا تجربة wace a dalilin ta Ubangiji zai kankare masa laifukansa aw yaqbala fihi shafa'ata nabiyhi wa ikhwanihi almu'minin ko kuma Ubangiji ya karbi cetan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi masa da cetan ƴan uwansa mu'minai aw yad'u Allah bi du'a'in yastajibuhu lahu ko kuma ya roki Allah da wata addu'a da Allah zai ansa masa to duk waɗannan dalilai ne waɗanda za su kankare masa laifukan da kaka iya tuhumarsa da shi idan har ya tabbata abinda kake tuhumar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ya aikata an sani cewa alhasanatul azima ayyuka nagargaru masu yawa idan su bawa ya gabatar da su to babu shakka za su taimaka masa wajen kankare masa sayyi'atinsa kamar yadda zai zo a kissar Hatib ibn Abi Balta haka nan mutumin da zai yi laifi ya tuba ya koma ga Allah to ubangiji zai karbi tubansa Allah yana cewa qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwa al-ghafurur rahim kace ya ku bayina wadanda asrafu ala anfusihim sun yi laifuffuka ga kawunansu la taqnatu min rahmatillah kada ku fitar da tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an Allah yana gafarta dukkan zunubai wannan shi ya nuna cewa ayar tana magana akan tuba saboda ba istighfari take magana akan sa bane istighfari shi yana kankare yana kankare duk wani laifi amma banda shirka kamar yadda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ita tuba tana kankare dukkan abinda mutum zai yi na laifuffuka har shirka har kafirci in mutum ya tuba ya daina to ubangiji yana karbar tubansa don haka cewar fadar Allah da yace inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an sai muka fahimci anan ayat tana magana ne akan wato tuba ba akan istighfari ba innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai haka nan ubangiji yana cewa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim ashe ba su san cewa ubangiji shine yake karbar tuba daga bayinsa ba wato ubangiji shine mai karbar tuba daga bayinsa wa ya'khudhu as-sadaqat shine yake karbar zakka wato ta hanyar bada lada ga waɗanda suka fitar da ita wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim kuma ubangiji shine mai yawan yafiya sannan mai yawan tausayi haka nan ubangiji yana cewa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at ubangiji shine wanda yake karbar tuba daga bayansa sannan kuma yana yin afwa an as-sayyi'ati game da laifuffuka da mutane za su yi saboda haka ka'ida ce sananniya da kowane musulmi ya yarda da ita cewa duk mutumin da zai yi laifi sannan ya tuba to ubangiji yana karbar tubarsa don haka me zai hana abinda kake tuhumar wani sahabi inda ya tabbata cewa ya aikata me zai hana ta yi ya tuba ya bar wannan abin kai kuma ka ci gaba da tuhumarsa ubangiji ya yafe musu kamar yadda muka sha faɗa ubangiji ya fito ya faɗa cewa ya yafe musu laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وبنجي يتي يا يافي والنبي صلى الله عليه وسلم يا يافي والمهاجرين يا يافي والانصار بدن da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama fi sa'ati al-usrati a lokacin da ake cikin tsanani cikin wahala lokacin da za a fita yakin tabuka wannan yakin kamar yanda aka sani a tarihi ga waɗanda suke karatu sun san cewa kusan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun fade sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan yakin babu wani wanda yayi saura sai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya zauna kamar sayyidina Ali wanda aka yarda ya zauna sai ko waɗannan mutane uku as-salasati allazina khulifu su uku waɗanda aka bar su ba tare da an musu izinin zama ba kuma ba tare da suna da wani uzuri gamsashe ba sai kuma munafikai sai kuma yara ƙanana da mata da tsofaffi da marasa lafiya waɗannan suna da uzuri idan ku karanta hadisin sayyidina Ali da yake lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi yake cewa Rasulullah zaka bar ni cikin mata da yara kaga yana nuna cewa mata da yara su aka bari waɗanda suke da hanzari kuma hadisin Ka'ab ibn Malik wanda yana cikin mutane uku da aka bar su ba tare da uzuri ba daga baya suka yi gaskiya Allah ya karbi gaskiyar su ya karbi tuban su ya yafe musu yake cewa dukkan Madina ta babi babu wani wanda ya saura sai mai uzuri ko kuma wanda daman can akwai wata shakka dangane da imaninsa wato munafikai wanda wannan ya sa suka damu har ya lokacin dawowar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka gaya masa gaskiya to abinda wannan yake nuna cewa kaga duk sahabban da kai yanzu kake tuhuma duk suna cikin waɗanda suka babe suka bi manzon Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya yafe ma duk wanda ta fita wannan tawagar to kaga idan da koda a ce ka same shi inda zargin da kake masa zai tabbata ka same shi da wani laifi da kai kake ganin laifi ne to tuni ubangiji madaukakin sarki ya shelanta cewa ya yafe masa kuma duk dai abin nan da ake yi cewa kake sun yi wa Allah laifi kuma Allah ne zai musu hisabi to shi wannan da kake ganin zai musu hisabi ya ce ya yafe to me ya saura kuma ce laqad hadda qala lamul qasami da kuma qad lit ta'kid laqad taballahu kaga magana ta kare saboda haka akwai tuba da idan bawa yayi ubangiji yana karbar tuban sa ya tabbata a sahih hadisi ma'iki sallallahu alaihi wa sallama ubangiji madaukakin sarki ke cewa idza aznaban abdu dhanban fa qala ya rabbi aznabtu dhanban faghfir li qala allah subhanahu wa ta'ala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba faqad ghafartu lahu idan bawa yayi laifi yace ya ubangiji nayi maka laifi ka yafe min sai ubangiji yace bawa na yayi laifi amma ya san yana da ubangijin da yake yafe laifi don haka na yafe masa in ya sake yi na biyu yace ya ubangiji nayi laifi ka yafe min ubangiji yace bawa na yayi laifi amma ya san yana da ubangijin da yake yafe laifi na yafe masa haka nan idan yayi na uku yace wa ubangiji Allah ka yafe min ubangiji yace bawa na yayi laifi ya san yana da ubangijin da yake yafe laifi ya kama da laifi haka na yafe masa wannan yana nuna cewa ubangiji yana karbar tuba kamar yadda ya faɗa wa wallazi yaqbalu tawbata an ibadi yana karbar tuban bawa matukar dai bawan ya tuba a lokaci kuma yayi gaskiya a cikin tubansa don haka me zai hana waɗannan sahabban da kake tuhuma sun tuba sun koma ga Allah kuma ubangiji madaukakin sarki ya karbi tuban su ko ubangiji madaukakin sarki ya jarrabi mutum da wata jarraba a lafiyarsa ko a harkar rayuwarsa ubangiji ya sa masa matsi na rayuwa duk inda ya buga ana samu amma shi ya rasa ana bayarwa shi a hana shi ana yi da mutane shi a ƙi da shi wannan jarraba ce ta ubangiji ko ya jarrabe cikin ƴaƴansa ko cikin matarsa duk sanda ya abin nan ya auri mace yayi ta samu matsala ya sake aure ya ci gaba da samun matsala wannan ma duk fitina ce da ubangiji jarraba ce da ubangiji yake iya bawansa ko ya zama matarsa ɗaya ce Allah ya sa mata santa so na bala'i irin na mutuwa din nan koke ko rijiya amma ko ba ta masa da'a duk yadda ya kai ga kyautata mata ita za ta munana masa to wannan jarraba ce daga ubangiji ko ubangiji ya jarrabe shi a lafiyarsa kullun gashi nan a tsaitsaye yake kullun laulayi yau da lafiya gobe ba lafiya ko wata rashin lafiya dawwamammiya duk ubangiji yana iya bawa wannan ko ya jarrabe shi kawai wasu su fitine shi a unguwarsa saboda yana sunna sanda ya zo wuce a zage shi a zanɗe shi yaron sai fito a rankwashi yaron matarsa ta fito a zage ta a tila mata ƙasa duk wannan jarraba ce da ubangiji zai iya wa bawansa to wannan jarrabar da ubangiji zai jarraba bawansa da ita wani kankare masa wasu laifuffuka ne ubangiji yake da wannan kankare masa laifi yake yi matuƙar ya haƙura ya maida al'amarinsa ga Allah bai kai ƙaran ubangiji wajen bawansa ba bai kakaci bai abin nan bai tafi yana korafin ubangiji wajen wani bawansa ba to wannan yana daga cikin abinda Ubangiji yake kankarewa bawa wato laifukansa da shi wanda wannan ya tabbata alqur'ani yana cewa zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhu alkuffara wala yanaluna min aduwwin naylan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih innallaha la yudhi'u 'amala almuslihin ajra almuslihin Ubangiji yake cewa zalika yadda al'amarin yake la yusibuhum zama'un wata wato kishi wani kishi rashin abin nan ruwa bai same su ba wala nasabun ko wahala wala mahmasatun ko wata yunwa fi sabilillah a wajen dauka kalmar Allah wala yanaluna min aduwwin naylan wala yata'una wadiyan yaghizu al-kuffar kuma ba za su shiga wani kwari ba su kama wani gari ko su kama wani yanki wanda wannan zai fusata kafirai wala yanaluna min aduwwin naylan ko su wata nasara akan makiya illa kutiba lahum bihi 'amalun salih face Ubangiji ya rubuta musu ladan aiki na kwarai bihi da wannan abu kaga a cikin abubuwan da Ubangiji ya zana akwai kishi akwai yunwa akwai wahala da zarar za samu mutum fi sabilillah Ubangiji zai rubuta masa lada akan wannan hadisi da dama sun zo wanda suke magana akan yadda Ubangiji yake kankarewa mutum laifinsa ko ya dauka darajarsa a dalilin wata jarraba da yayi masa yayi hakuri ya dangane ya maida al'amarin sa ga Allah akwai riwayar Tirmidhi da Ibn Majah da wanin su wanda suka ruwaito daga Abu Sa'id Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama an ce da shi man ashaddu an-nasi bala'an ya rasulullah wa aka fi jarraba cikin mutane ya ma'aikin Allah annabi yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دعك تنبيش وانيني كم متاني أك فجر ربع دقنن بلائي النبي يتشي الأنبياء النباوة ثم الامثل sai wadanda suka fi kwatanta irin tafarkin su sannan wadanda suka fi kwatantawa annabi yace yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana jarraban mutum gurgudan addinin sa idan ya zan addinin sa karfa ne wato addinin sa mai karfi ne ishtadda bala'uhu jarraban da za a yi masa sai ta tsananta wa in kana fi dinihi riqqa idan akwai laushi a addinin sa sai a jarrabe shi gurgudan abin da yake na addinin sa manzala ce fa ma yabrahu albala'u bil'abd bala'i ba zai gushe ba tare da bawa har sai bawan nan ya rika tafiya akan doran kasa babu laifi a kansa wato bala'i yana ta cinye laifin yana ta cinye laifin jarraba da Ubangiji zai ta sa shi a ciki yana ta cinye masa laifi yana ta cinye masa laifi har awayi gari yana yawo a doran kasa ba ya da laifi ibnu majah da ibnu abid dunya sun ruwaito hadisi ابن ابي الدنيا اتكل لتاف المرض والكفارات ده حاكم ابو عبد الله النيسابوري اتكل لتاف المستدرك ده ابي سعيد الخدري يكي تشوا يا شيغا غورن منزن الله صلى الله عليه واله وسلم يا سامو النبي صلى الله عليه وسلم ينا فاما ده زذبي يا رفا واتو برغو ا جكنسا ده يغا ده ابو سعيد الخدري يغا منزن الله cikin wannan hali sai yake ce da shi ma ashadd humak ya rasul Allah ma ashadda humaka ya rasulullah to wannan zazzabi naka yayi tsanani ya ma'aikin Allah sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace inna kadhalika yushaddadu alaina albala mu haka muke annabawa duk abinda Allah zai jarraba mu da shi sai a tsananta namu wa yudha'afu lana alajr sai a kuma rubanya mana lada saboda mu yi hakuri yawa akan tsananin jarraba kuma Ubangiji ya ba mu lada mai yawa sai Abu Sa'id al-Khudri yace ya Rasulullahi man ashaddu an-nasi bala'a wa aka fi jarraba ya ma'aikin Allah sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace al-anbiya annabawa sannan ya take tambaye shi yace sai kuma suwa qala al-ulama shi malamai sai kuma suwa yace as-salihuna mutanen kirki mutane nagari من ذا الله كان أحدهم يبتلى بالقبل حتى يقتله daya daga cikin mutanen kirki akan iya jarraba sama da yawan kwarkwata har wannan kwarkwata ta kashe shi wa yubtala ahaduhum bil faqri hatta ma yajidu illa al aba'ata yalbasuha akan jarrabi dayan su da talauci kayan da zai sa masu gagare shi sai gode ne sai gode zai rika rufawa yana yawo da shi wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil ata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ka samu yana tsananin farin cikin da jarrabar da ubangiji zai masa sama da yadda kuke farin ciki da kyautar da ubangiji zai muku haka nan imam malik a cikin muwatta da imam al-bukhari a cikin sahihinsa sun rawaito hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusab minhu wanda duk Allah ya nufe shi da alkhairi sai a dan taba shi sauraka ka tashi ka jika ba ka da lafiya kanka yana ciwo kana zabi to akwai wani alheri da ubangiji ya soka da wannan takila akwai wata barabbiyar da kai baka sani ba wani dan zazzabin da ciwon kan da mummikin ka da yake ciwo wannan abin ne za a kankare maka sauraka wani gata ne idan har kai hakuri kai hakuri baka yi kwakwazo ba baka rika raki ba ce kai ni fa abin da ya dame ni ni menene ga arna nan lafiya lau amma kuma ni kullun to anan kaga kana zargin ubangiji cewa ya sa maka kahon tsana to anan kaga ba za ka samu ladan wahalar da kake ciki ba kuma wannan ba zai dauke maka wahalar ba saboda ka wahalar ta ci gaba kuma ba lada amma idan aka tambaye ka ya jiki ka ce alhamdulillah ko da kuwa kana jin jikin amma da ka tambaye shi kai abin nan fa ba sauki ni ba zan ma ƙarya ba wai kuma zai ce ni ba zan ma ƙarya ba wai ba ƙarya za ka yi ba amma ka ce alhamdulillah mun gode Allah ala ayi hal mun gode Allah saboda haka idan ubangiji ya so bawansa da alkhairi sai ya dan taba shi a dan wato kamar yadda muke cewa dan binciko file din sa haka nan Abu Ya'la da Ibn Hibban sun rawaito hadisi daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innar rajula la yakunu lahu inda Allah almanzilatu la yakunu lahu inda Allah almanzilatu fama yablughuha bi'amal fama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bawa zai zan yana da wani matsayi wata daraja wani martaba a gurin Allah wanda babu aikin da zai yi ya kai ga wannan martaba sai ubangiji madaukakin sarki ya rika jarrabarsa da abin da baya so har sai ya daukaka shi ya kai shi wannan matsayin aikin sa bai kai shi ba amma jarrabar da ubangiji yake masa ya kai shi nan ta kai shi nan haka nan Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkata yushakuha illa kafara Allahu bihi min khataya ce babu wani mu'mini da wahala za ta same shi ko tashin hankali ko bakin ciki ko damuwa ko cuta ko wato rashin kwanciyar hankali hatta kayar da zai taka face ubangiji ya kankare masa laifukansa da wannan haka nan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi shi da Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min musibatin tusibu al-muslima illa kafara Allahu anhu biha hatta ash-shawkatu yushakuha babu wata musiba da za ta samu musulmi face Allah ya kankare masa laifukansa da ita hatta kayar da zai taka shi yasa Ibn Abi Dunya ya yi littafi musamman akan wannan sunan shi al-marad wal kafarat to rashin lafiya da kuma yadda ubangiji yake kankare wato al-kafarat da wannan wato yake kankare wa mutum laifuka da wannan don haka su ma sahabbai suna cikin wannan ka'ida ubangiji ya jarrabe su da dama daga cikin su jarrabar da Allah ya yi wa sahabbai duk wani wanda zai zo sai dai a kwatanta amma ba kamar tasu ba sanan da ubangiji yake gaya mana an kore su daga gidaddajin su, kore ka daga garinku, daga gidanka, daga cikin danginka, wannan ba karamin abu bane. Idan ku kula Ubangiji ya hada wannan da a ce ka kashe kanka, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ubangiji ya hada fita daga gari, daga kasarka, daga cikin danginka da iyalanka, tirsasa ka ka fita, daidai yake a ce ka kashe kanka. Don haka Ubangiji ya ce da a ce mun wajabta musu ko da cewa ku kashe kanku ko ku fita daga gidajenku. Ubangiji ya ce ba wanda zai aikata wannan sai ɗan kaɗan, amma ka sahabbai suka yadda suka fita, suka bar garuruwansu, suka bar dukiyoyinsu, suka bar ƴan uwansu, suka bar ƙasar da aka haife su, aka yanke musu cibiya a cikinta, suka haƙura, suka zaɓi Allah da manzansa, suka fita yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu. Don haka kaga wannan ba ƙaramar jarraba ba ce. Kai ka zo ka samu musulunci gashi nan a shimfiɗe a ɓagwas, haka kake, ba wata wahala da an riga an gama shimfiɗe musulunci, kai sai dai ka kwasa kawai ka yafa. Su suka sha wannan wahalar. Ubangiji ya jarrabe su da talauci har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi sallah yake gaya wa mata in an yi ruku'u kar su ɗago, sai maza sun ɗago, saboda duk ƙarancin tufafi da lalacewar tufafin da suke jikinsu in suka yi ruku'u ma al'aura su fita ciki. Annabi ya ce to mata kar ku ɗago, sai maza sun ɗago, ko kuma saboda abin da za su sa ya yi kaɗan ta yadda in sun yi ruku'u sai ɗaga. To kaga duk kai baka gamu da irin wannan bala'in ba, duk talaucinka ne. Za ka samu sutura ka rufe al'aurarka, ba wanda za ka ga yana yawo tsirara saboda talauci. Amma sun gamu da irin wannan matsatsin, sannan Ubangiji ya ce su fito su yi yaƙi, su ba da rayukansu fi sabilillah. Haka suka fito suka yi ta gwagwagwa, aka yi ta bugawa har Allah ya cika addinin. Suka ci gaba da yaɗa addinin bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a shiga ko'ina da ina. Yanzu wannan irin aiki gagarumi da suka yi ba zai cece su ba. Fi sabilillahi, duk abin da kake ganin sun yi maka, ka duba wannan ayyukan da suka yi manya-manya, ba zai cece su ba. Wannan jarrabar da Ubangiji ya yi musu da wannan bala'in da ya jefa su a ciki, ba zai cece su ba, babu shakka zai cece su. To shine malam yake faɗa, yake cewa da za a kaddara ɗaya daga cikinsu ya yi laifi da ba a kokonto, to Ubangiji zai iya gafarta masa wannan laifin saboda manya-manyan ayyukansa da ya yi, ko kuma tuba da zai nemi Ubangiji ya yafe masa, ko kuma Ubangiji ya jarrabe shi da bala'i wanda zai kankare masa laifuffukansa da shi. Aw yaqbala fi shafa'ati nabiyyi, ko kuma Ubangiji ya karɓi ceton da manzo Allah zai masa. Kowa ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a ranar gobe kiyama, me zai hana ya shiga cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko ya shiga ceton sauran mu'minai, ko kuma ya yi addu'a, Ubangiji ya ansa addu'arsa. To shine Ibn Taymiyyah ya ci gaba da kawo mana misali, ya ce wa qasabata 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi sihahi, a cikin ingatattun littattafai kamar Bukhari da Muslim sun ruwaito wannan, min riwayati amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, riwayar sarkin mu'minin Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa yarda, anna Hatib ibn Abi Balta'a, Hatib ibn Abi Balta'a sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa daya daga cikin wadanda suka yi hijira, sannan suka halarci yakin Uhud da yakin Badar da yakin Uhud da sauran yaƙe-yaƙen da suka biyo baya, ina cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya aike shi zuwa ga Al-Muqawqis a Iskandariya a Masar, sannan kuma a yakin Badar ibtala bala'an hasanan, ko ibtuliya bala'an hasanan, an yanke masa kyakkyawar jarraba domin kai san da kibiya ta cake shi, mashi da kibiya ta same shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko dai wata ta same shi ta kare a jikinsa, Nabi ya ce to ko a cire maka ko kuma a bar maka ita ranar gobe kiyama in maka shaida da ita a gaban Allah. Ranar gobe kiyama in aka zo in ce to shi wannan ga ma alama na, ya ce ya Rasulullah abatta, wanda wannan ita ce ta tayi sanadiyar mutuwarsa ya zama ya samu shahada. To Hatim ibn Abi Balta'a kataba kuffara Makka, ya rubuta wasiƙa zuwa ga kafiran Makka, wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufi zai yaƙe su, wato gazu abin nan gazuwar fathi Makka, lokacin da zai fita yaƙin fathu Makka, bude Makka a wannan lokacin shekara ta 8. A wannan lokacin ya boye, wato ya boye labarin, ba a so Qurayshawa su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito da niyyar yaƙar su. To sai ya kasance shi Hatib ibn Abi Balta, tunda yana cikin sahabbai, shi ya san da labarin. Wata mata ta zo Madina, harkokinta sun kawo ta, sai ya ce da ita yana da saƙo da zai bata ta kaiwa kafiran Qurayshawa da kaiwa shugabanninsu. A ciki sai ya rubuta wasiƙa yake gaya musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zuwa. Ya ce ya ma'ashara Quraysh, fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'akum bi jayshin kallay yasiru kasayli, fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allahu wa anjaza lahu wa'da, fanzuru li anfusikum wassalam. Yace da su bayan haka ya ku taron Qurayshawa, ya ku jama'ar Qurayshawa, lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam na nan tafi zuwa gare ku da wata rundunarsa ta sojoji kamar duhun dare, zai rika tafiya kamar ruwan da ya, wato dam din da ya balle. Yace da su, fa wallahi na rantsa da Allah, ko shi kadai yazo zai yake ku, Ubangiji zai bashi nasara kuma zai zartar masa da abin da ya masa alkawari, don haka ku san yadda za ku yi. Wassalam. Wannan shine abin da ya rubuta musu. Ya ba mu wannan mata Ibn Ishaq, ya ce sunan matar Sara, shi da malamin sawaqidi a wata magana tawaqidi ya ce sunanta Kunut ko kuma Ummu Sara. Sannan har ila yau ita wannan mata an ce maulat ce ga Al-Abbas, wato barariyar bawa ce ta Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Arwayar waqidi yana cewa shi Hatib ya ma biya ta wasu kuɗi kamar dinari 10 dan ta yi dakon wannan saƙo zuwa ga Qurayshawa. To ko da ba wannan ruwaya, ya kamata ka fahimci wannan, dan shi arne baya fi sabilillahi, saboda haka dole ne za a bata wani saƙo sai an dan sallame ta, don haka ya bata wani abu. Saboda haka sai ta karɓa ta tafi, ta fita daga Madina. Wahayi ya zo wa Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa akwai wata mata da Hatib ibn Abi Balta'a ya ba ta saƙo za ta kai wa Qurayshawa. A cikin saƙon ana gaya musu cewa za ka zo ka yake su. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kira wasu daga cikin sahabbansa, akwai Sayyidina Ali, akwai Az-Zubair ibn al-Awwam, akwai Al-Miqdad ibn al-Aswad, a wata ruwaya ma akwai Abu Marsad al-Ghanawi, yace maza su fita, akwai wata mata da akwai saƙo a hannunta, su yi maza su je su karɓi wannan saƙon. Suka fita a dawakan, suka je suka same ta, suka tare ta, suka ce kawo saƙon da yake hannunki. Sai ta musa ce ita fa ba komai a gunta, saboda ta sa wasiƙar a cikin gashin kanta ta kitse, sa a kashi sai kuma ta yi kitso, kuma kun san gashin Larabawa ba irin gashin muka ga wata takardar ba ta kitso ba. Saboda haka suka ce kawo saƙon da aka baki, sai ta yi musu, ta ce ita fa ba wani abu da aka bata. Suka ce to wallahi ko dai ki fito da ita ko muke tsirara. Nan da nan sai ta fito da ita a gashin kanta, sai ta dauka ta basu. Suka dawo suka samu Manzo sallallahu alaihi wasallam, suka ce ga saƙon. To shine a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Hatib ibn Abi Balta, yace ya Hatib ma hamalaka ala hadha, me yasa ka wannan aiki? Sai ce ya Rasulullah, ma fa'altu dhalika adan wala kufra, ba dan in cutar ba nayi wannan ba, kuma dan kafirci yasa nayi wannan, ban yi wannan dan ridda ba, dan bana san musulunci. Walakin kuntum ra'an mulsaqan min Quraysh, ni mutun ne wanda nake karo ne a cikin Quraysh, a dan fara nake da su, wato walam akum bi anfusi, ni ba daga cikin su nake ba, domin shi lakmi ne zuwa yayi, haka baya cikin Qurayshawa ila iyaka kana halifan lahu, wato kamar yana da kawance da su, don haka shi ba ko ne a Makka, ba ya da dangi, ba ya da kowa, to sai yake cewa sauran sahabbai duk suna da ƴan uwa da dangi, da idan abubuwa suka rincabe suka lalace tsakanin musulmi a Madina da Qurayshawa a Makka, to ƴan uwansu na can za su kare musu ƴaƴansu da danginsu da suke can, ba za su bari a taɓa su ba, duk da cewa su waɗannan kafirai su ko waɗancan musulmi. Yace amma ni dangi na ƴan uwana da suke can babu wanda zai kare musu dan ba su da dangi, don haka sai na so in yi wani abin da zai zama ina da wani wato wani ɗan abin da zan ce ina na yi wa Qurayshawa domin su ba wa dangi na kariya, wannan ta sa na yi haka. Wato ya ba da uzurinsa, sai na Umar yana zaune firgigit ya tashi ya ce da'ani ya Rasulallah adrib unuq hadha almunafiq, ya Rasulallah kyale ni in tsinke masa kai munafiki ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, yake ce da shi innahu shahida badr, da shi fa aka yi yakin badr. وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. مي يسند da kai cewa ubangiji yayi tsinkaye mutanen Badar, ya ce da su ku aikata abin da kuke so, hakika na gafarta muku. Wanda wannan ta sa farkon ayoyin suratul mumtahana suka sauka, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن جي يسو كده وأن آيوي وأن سكي مغانا أكن شوى ياكم مني كده كوليكي مكيانا da makiyanku masoya kuna nuna musu soyayya alhalin sun kafirce wa Allah da manzansa, sun kafirce abinda ya zo muku na gaskiya, suna fitar da manzo da ku daga gidaddajinsu in har kun fito domin jihadi da neman yarda ta, to kada ku rike su masoya, kuna nuna musu soyayya. Hakika Ubangiji ya san abinda ku bayyana da abinda ku boye, abinda ku boye da abinda ku bayyana. Wanda kuma duk ya sake ya aikata haka daga cikinku, to hakika ya bace daga kan hanya. To wannan aya ta sauka wanda Hatib ibn Abi Balta ya gane kuransa. To in ga gwara wannan kissa za ku ga cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama murko ya tura waɗannan sahabbai nasa da cewa su je su tare wannan mata. Kaga anan wahayi Ubangiji ya masa, wannan dalili ne daga cikin dalilan annabtarsa tunda bai san an yi abin ba, amma kuma gashi Allah ya sanar da shi har ya tura kuma an samu wasiƙar. Yasa masu littafai akan dalailun nubuwa suke rubuta wannan kissar a cikin dalilan da suke tabbatar da gaskiyar annabtar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan sahabban yace ku je ku taho ku karɓo wannan wasiƙar, bai ce a je a dake ta ba, bai ce in kun je ku wajiga ta ba, ku koya mata darasi. Kasa in mune yayi sai an mamangare ta, an mamake ta yar iska a kawai ki zo, za ma sai cuta kika zo, kuma aka samu akwai wasu ƴan jagaliya a ciki su kwace ma ɗan abubuwan da suke hannunta, kaga duk ba su yi wannan ba. Cewa aka yi su karɓo wannan saƙo, shi kuma suka je suka karɓo. Lokacin da ta yi musu suka ce latukhrijanna aw lanujarradannaki, ko dai ki fito da wannan littafin ko kuma mu yi ki tsirara. Kaga na akwai muwazanatul masalih wal mafasid, laifi ne namiji yawa mace tsirara ko da ba musulma ba ce, amma nan a barta da littafin ta tafi da shi akwai mafsada babba. Haka nan a tuɓe mata kaya dan a kwaci wannan littafin, shi ma mafsada ce yi mata tsirara. To amma wacce mafsada ce tafi sauki, mafsadar da za ta iya haifar da jawo musulmi duka matsala, ko kuma mafsadar da za ta shafe ta ita kadai, ka gara ta tsaya a kanta. Da a ce ta hada su, to za su yi. To shi yasa ba komai ne kake duba ka ce ai wannan akwai mafsada, don haka ba za a yi ba, sai ka duba kaga cewa da yinsa da rashin yinsa wanne ne yafi zama mafsada. Idan rashin yinsa din shi yafi zama mafsada, to sai a yadda a yi irtikabin mafsada sugura li daf'il mafsadatul kubra. Wannan ka'ida ce ina jin mun taɓa magana akan wannan. Muka kawo misalai da yawa, kamar misali auren baiwa, ɗa ya auri baiwa. Kaga akwai mafsada saboda duk ƴaƴan da za ta haifa, su ma za su bi ta ne a bauta, za su zama bayi ne. To amma idan bai aure ta ɗin ba, zai faɗa cikin zina. Kaga dukkan su mafsada ce, akwai mafsadar ƴaƴansa su zama bayi, akwai mafsadar shi kuma ya zama zina ce. To wacce ce tafi sauƙi? A ce ƴaƴansa bayi ne ya shiga aljanna, ko ko a'a ya zauna ba shi da ƴaƴa bayi amma kuma ɗan wuta ne? Kaga gara su zama bayin shi ya tafi aljanna, sa haɗe a can in sun yi imani sai aiki na ƙwarai. To kaga anan mafsada ce kubura, aka iji aka yi aka ture ta ta hanyar yin mafsada sugura. To wannan yana da misali da yawa a musulunci wanda mun ci bayanansa, kamar barin kashe munafukai. Mafsada ce a bar munafukai su ta yawo a cikin al'umma, tare da cewa manzo Allah ya san su. Ya iya cewa irin su sayyidina Umar din masu saurin cewa a bar su tsinke mutum, kai ce ku je ku tsinke mu wani da wani da wani da wani. To amma za a yi ta labari cewa kaga mutumin nan, mutanen nan sun zo sun yarda da shi, sun kewaye shi, yana musu ɗauki ɗaya ɗaya. Jiya ba ku ji labari ba, ya sa an kashe wani? Jiya ma ai wani ma an aika masa an kashe shi. Shikenan mutanen ƙauye sai su jin tsoro, kai ai mutumin nan kashewa yake yi, kai ma kar kanka. To kaga ana akwai mafsada babba a hana mutane shiga musulunci da wannan propagandar. Sannan akwai wata mafsada ƙarama, shine a bar waɗannan munafukai cikin al'umma, su kuma su yi ta yaɗa jita-jita da ƙananan maganganu da haɗa faɗa tsakanin musulmi. Kowanne mafsada ne, amma aka duba sai aga waccan mafsadar ta fi girma, sai aka haƙura aka bar waccan wannan mafsadar ƙarama, aka ture waccan babbar. To haka rayuwar gaba ɗaya take. Akwai muwazanatul masalih wal mafasid. Idan akwai maslaha da mafsada, to ana kawar da mafsada ɗin maimakon a janyo maslaha. Wannan duk mun yi bayaninsa a baya, muna ƙara maimaita ne don a riƙe misalan. To duk abin da ya kama na al'umma dubawa ake yi, sai a ga cewa to in an yi kaza akwai dai ɓarna a cikin abin, ba haka musulunci ce a yi ba. Musulunci bai ce a yi haka ba. To amma in aka bari kuma akwai wata mafsada babba da za ta zo wacce sai ta bi wannan, to sai kawai a ce to shikenan a haƙura da wannan don a ture waccan. To da a ce ana auna wannan, to da abubuwa da yawa ba a shiga cikin ruɗani ba. Amma ba a wannan awon, kawai da ka karanta nassi an ce kaza, sai kawai gaba gadi ka ce to sai dai a yi abin nan ko duk a mutu, ko a yi ko kuma duk a mutu, wanda kuma ba haka ya kamata ba. Sai ka duba ka ga cewa to mutuwar duk a mutu din shine maslaha, koko a haƙura a hankali a zai zuwa wata gaba da wannan abin za a fi ƙarfinsa. To kaga sai ka ga cewa wannan shi ya fi. To shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su, suka ga su bar mata abin nan gara su yi mata tsirara, ta kuma da zaga da a yi mata tsirara, gara ta ɗauka ta bayar. Don haka ta ɗauka ta bayar, suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wa sallama. Kuma da kuka samu manzo sallallahu alaihi wa sallama, sai ya kirawo Hatib kafin a yi wata magana a kansa, sai da ya nemi ya ji me yasa. Wanda kuma wannan haka ya kamata, duk wani wanda aka ce ya yi laifi ba kawai ku yanke masa hukunci ba, baya nan ai mun samu dalili, gashi a rubuce. Ai kawai an gama magana, kai Annabi wahayi ake masa, ya san ai Hatib shi ya rubuta, shikenan kawai baya nan a zartar masa da hukunci, sai dai kawai ji an kaddamar masa. Kaga musulunci baya haka. Ka duba Iblis, fa Iblis karewar dai sharri kenan a rayuwa Iblis. Amma lokacin da ya yi laifi, Ubangiji sai da ya ma mana aka Allah tasjuda iz amartu. Ubangiji bai sani ba me ya hana ka yi sujjada. Shi kuma yana da wata gurguwar hujjarsa. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saboda haka duk sanda aka zo aka ce maka wane yayi kaza yayi kaza, to bai kamata ka hau dokin zuciya ba, ko ka yi ta balbali, ka yi ta zage-zage, bari za mu haɗu. A'a, ka fara kiransa cikin ruwan sanyi, an ce ka yi kaza, ya aka yi haka ta faru? Ko ka yi ɗin ko ba ka yi ba? Don haka sai ya kirawo Hatib ibn Abi Balta'a, sai ya tambaye shi, ma hamalaka ala hada? me ya kai ka ga yin wannan ya Hatib? Cikin tausasawa shi kuma ya ce, wallahi ya Rasulallah, wallahi ni ban yi wannan dan in cutar ba ko dan in kafirci. Kuma in ka duba sigar risalar, sigar da ya rubuta risalar, za ka ga cewa babu wani abin da yake nuna soyayyar sa gare su a zahiri, kusan ma tsorata su yake, kamar yana jefa musu tsoro ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan tafi bijaishin kallaili yasiru kasaili, kaga matsorata ma sai su fara daura kayan su, sai su fara daura kayan su fara fita. Kuma yace da su, wallahi ko shi kadai yazo sai yayi nasara. To amma dai za su ji ai an ba su da labari, duk da labarin dai ba yadda suke so ba. Da yau cewa yayi, ku yi tanadi, ku tanadi makafi, ku hada karfinku guri guda, yayi ta zuga su, sai yi sigar da za ta tsorata su. Amma kuma za su ji ai alaƙalla dai ai an ba su wani labari, sun samu wani information. To amma duk da haka, tunda Annabi ya ɓoye labarin, bai kamata ya faɗa ba, domin a nan yana fallasa asirin musulmi ne a wani yanayi kuma na faɗa, ba a wani yanayi na zaman lafiya ba, a yanayi na faɗa, tunda a lokacin ana zaman ɗarɗar tsakanin daular musulunci ta Madina da kuma daular Qurayshawa. Ana zaman ɗarɗar, kowa yana yi wa ɗan uwansa kallo na yadda zai iya wato shammatarsa, sai Annabi yake so ya riga su. To sai kai kuma Hatib ibn Abi Balta'a, sai kai ijtihadi, sai kake ganin cewa to bara ka dan haska musu, in ka dan haska musu kai kuma wannan za ta taimake ka wajen su bawa ƴan uwanka kariya, su bawa ƴan uwanka kariya. Kun san su Laraba suna da wannan wafa'i, Balarabe yana da wafa'i tun jahiliya, ban san ne yanzu ba, amma dai na jahiliya yana da wafa'i. To musulunci ya same su da wannan fitira, in dai kaiwa mutum wani abu to ba zai manta ba, inda duk zai samu damar biyan ka sai ya biya ka. Shi yasa kun ga lokacin da Sayyidina Abubakar ya zagi Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi, masa babban zagi mai ciwo, sai yake cewa ba dan kayi min wani abu a jahiliya wanda ban biya ka ba, da kaga abin da zamu yi, amma yanzu na biya ka. Kaga sai ya tuna wannan ihsani da ya taɓa yi masa a jahiliya, don haka suna da wannan abinda za ka samu kuma da dama daga cikin yanzu musulmi, wanda musulunci ya koya maka wannan aljazaul ihsan illa al-ihsan. Sai kaga samu mutum an yi masa ihsani amma shi kuma ya ruddu bil isa'a, maimakon shi ma in ya tashi ya yi ihsanin, sai kaga kuma yana munanawa. Saboda haka yayi wannan ba dan wani abu ba, dan ya samu wannan kariyar, amma ba wai dan ya cutar da musulmi ba, kuma yana jin alansa dan ya faɗa musu ba zai hana Allah ya ba manzo nasara ba. Yana ga wannan ba zai sa a karya daure, da ya tabbata cewa labarin da zai bayar zai zama matsala ga musulmi, to ba zai yi ba, sai dai kawai saboda imanin da yayi na cewa manzo Allah ko shi kadai yazo zai yi nasara. Wannan ta sa yake ganin to in yayi wannan akwai wata maslaha shi ma da zai samu ta ƙarƙashin wannan ba tare da an cutu ba. To amma tunda duk da haka, tunda an ɓoye, kuskure ne, laifi ne ya faɗa, to wannan laifin da yayi babba ne a shari'ance. Aka ga malamai suna maganar kashe jasus da waye. Shi yasa lokacin da Sayyidina Umar yace da'ani adrib unuqa hadhal munafiq, Annabi masa inkarin maganarsa ba, don zahirin aikin ba aiki ne na musulmin kwarai ba, aiki ne na munafukai a zahirin aikin. Amma Hatib ibn Abi Balta'a yana da uzurin da ya kamata a karba, wanda a lokacin shi Sayyidina Umar bai hango shi ba, ya dubi zahirin aikin Hatib ibn Abi Balta'a. Don haka da yayi wannan magana, sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara zuwa ga babban aikin da Hatib yayi, shine halartar yakin Badar. Wannan halartar yakin Badar din ta ɗauke masa dukkan wani laifi, komin girmansa kamar wannan laifin. To wannan yakin Badar da ya share masa wannan, sai lokacin da mala'ika Jibril ya zo ce, ya Rasulullah, ya kuke ɗaukan wanda suka halarci yakin Badar daga cikinku? Manzo Allah ya ce, min afdalil muslimin, suna daga cikin musulmi masu falala sosai. Sai Jibril ya ce, to mu ma a cikin mala'iku, duk mala'ikan da ya halarci yakin Badar na musamman ne. A cikin a duniyar mala'iku ma haka abin yake. Saboda haka wanda ya je yakin Badar yana da wata falala ta musamman. To shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya jawo hankalin sayyidina Umar. Ya nuna masa cewa yadda yake fada din nan ba haka bane. Yake ce masa innahu shahida Badr. Ya halarci yakin Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah la'alla a maganar Allah da manzansa tana nuna tahaqququl wuqu cewa lalle abun zai tabbata kaya kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa tutabbas in kuka yi azumi to za ku samu takawa haka la'alla a maganar Allah da manzansa tana nufin tabbatar da wannan taraji din ba wai kawai yiwuwar zai yiwu ko ba zai yiwu bane yace i'badu ma shi'tum ku yi abinda kuka ga dama ibn tin yake cewa fadar sayyidina umar da yake cewa da'ni adrib unuq hadha almunafiq kale ne ya rasulullah inda kiyuyan wannan munafiki tare da cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi la taqulu lahu illa khairan annabi ya ce kada ku fadu wata magana dangane da hatib ibn abi balta a sai alkhair shine ibn tin yake cewa to tayi sayyidina umar bai ji wannan ba ko kuma ya faɗi shi magana sakafin manzo Allah ya faɗi cewa la taqulu lahu illa khairan ko kuma abinda sayyidina Umar ya fahimci ya fahimta daga maganar da yace da manzo Allah ya ce la taqulu lahu illa khairan yana nufin ka amuna na masa magana amma wannan ba yana nufin ka a kashe shi ba dan tayu yayi laifin da ya kamata a kashe shi duk da bai kamata a zage shi ba kuma kamar yadda aka kashe Gamidiya da tayi zina aka tsaye mata da haddi aka shi ma'iz da ya zina aka tsaye mata da haddi duk da cewa annabi ya hana a gaya masa mummunan magana don haka wannan cewa la taqulu lahu illa khair sayyidina Umar zai fahimci kamar yana nufin cewa kada a zage shi kada muna na masa magana amma wannan ba zai hana a kashe shi ba sannan a cikin wannan hadisi har ila yau zamu ga cewa idan mutum ya jingina wani musulmi zuwa ga munafici ko kafirci bisa ga tawili ko dan ya fusata an taba Allah da manzansa an taba addini ba dan san zuciya ba dan kawai ya huce haushinsa ba to mutum ba zai kafirta dan yayi wannan bal ma ba za a ce yayi laifi ba kai za a ma sakan ka masa bisa niyyarsa da kyakkyawan nufinsa sabanin abinda yan bid'a za su yi domin su yan bid'a za su kafirta mutum ko su ce dan bid'a ne saboda kawai ya saba wa san zuciyarsu ya saba wa tafarkin su na bid'a wanda su kuma su ne yan bid'a to sai su jefe shi da bid'a ko su jefe shi da kin manzon Allah ko su jefe shi da kafirci amma mutumin da zai ga an yi wani abu da a zahiri kafirci ne bisa ga tawili sai jefe mutumin da kafirci to ba a cewa shi ya kafirta irin da annabi yake cewa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma faqad ba'a biha ahaduhuma wanda duk ya ce wa dan uwansa kafiri to ta za ta dawo kan daya ko dai shi wanda aka ce kafirin ko shi wanda ya ce kafirin to anan ba za ka ce ai kalmar munafiki tunda bata fada kan hadibu ba to za ta data fada kan sayyidina Umar a'a sayyidina Umar shi anan a zahiri abinda ya gani a zahiri aiki ne na munafikai don haka yayi gaggawa ya fada haka amma kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kar da shi sai ya fada ku don haka ba za ka dawo ka soki sayyidina Umar da wannan ba sannan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah yace ku yi abinda kuke so na gafarta muku a wata riwaya faqad wajabat lakum aljanna aljanna ta wajaba gare ku to shine malamai suka ce abinda yake nunawa wannan ba ana nuna cewa tunda kai ka halarci Badar baka je kawai duk abinda kaga dama kai sabai ba su fahimci wannan ba ba su fahimci cewa ana nufin an halarta musu su yi duk komai ba a'a sun fahimci cewa wannan halartar yakin Badar din da ya falala ce amma wannan bai sa sun saki jiki ba suna ta kwakiyariya suna ta barna kuma sannan malamai suka ce wannan magana ba tana nufin cewa idan ɗayan su zai yi abin da ya kama a yi masa haddi ba za a yi masa ba wannan ba haka bane kun ga Misbah yana cikin wanda suka yarci Badar amma da ya shiga cikin masu yayata maganar kazafi ga Aisha lokacin da ayat bara'a ta Aisha ta sauka annabi ya sa ya masa haddul qazfi kaga ba a ce ai ka je Badar ba shikenan a kyale ka. Haka nan Qudama ibn Maz'un lokacin da ya sha giya aka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ga Sayyidina Umar, a lokacin Sayyidina Umar aka kirawo wanda ya bada shaida cewa eh shi ya gan shi ya sha. Aka ce akwai wani shaidar ce akwai Abu Huraira. Abu Huraira ce ni dai ban gan shi san da yake sha ba, na dai gan shi yana ta maye, yana ta abin nan tangadi. To shi ne sai ya ce a masa haddi, sai ya ce a shi yana da tawili, dan Allah ya ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ce ubangiji ya ce babu laifi ga waɗanda suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai, suka ji tsoron Allah cikin duk abin da suka sha ko suka ci, babu laifi. Idza mattaqaw wa amanu, matukar sun yi takawa sun yi imani, thumma taqaw wa amanu, sannan suka yi takawa suka yi imani, wa ahsanu, suka kyautata, wallahu yuhibbul muhsinin. Don haka shi yana ganin ya je Badar dan ya sha giya ba wani abu. To amma Sayyidina Umar ya ce a'a, inda ka ji tsoro ka yi imani ba za ka sha ba, da takawar to ba za ka sha ba. Saboda haka wannan bai hana ya tsayar masa da haddi ba. Don haka malamai suka ce haddi ba zai shiga nan ba, amma tsakaninsu da Ubangiji can, Ubangiji ya yafe musu. Wannan shi ne abin da ake nufi. Shi yasa za mu ga Sayyidina Umar yana daga cikin ahlu Badr wanda suka ji yakin Badr, amma da haka yana jiwa kansa tsoron fada cikin munafici. Yana zuwa ya tambaye Huzaifa, shin ka ji manzon Allah ya lissafa ni cikin munafikai? Huzaifa ce a'a, ban da kai kuma kada wani ya sake zuwa buna, domin sai a daga rububi a kofarsa kusan kullun shaida zai ta bayarwa. To wata rana munafikan ma za su lallabo, kaga ko dai fallasa kuma abin sirri ne, ko kuma ya ce a baka ciki, ko kuma ya yi shiru mutane na gani. Ka san wannan ya zo aka ce kai baka ciki, wannan ya zo aka ce kai baka ciki, wani ya zo ce ina ciki aka yi shiru, da mutane dole za su sa alamar tambaya, kafa ka yi magana mana yana ciki ko ba ciki, ya yi shiru yana ciki ce ni fa ba ruwana ka kusa da su. To kaga ya fallasa wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mata. To shi yasa ya ce daga kai kada kuma wani ya na rufe kofa, kada wani ya sake zuwa gurina, ba zan sake yi ma wani shaida ba. Saboda haka kad ghafartu lakum da yace malamai suka ce ana nufin da zarar suka yi laifin wancan ayyukan na kwarai za su shafe abinda suka yi na laifi. To sannan za mu ga a ƙarshe Ubangiji ne ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladina amanu. Kaga ashe abinda Hatib ibn Abi Balta ayi bai fidda shi daga sahun mu'minai ba, aka tashi saukar da aya akan abin sai Allah ya kira su da imani, ce ya ku waɗanda suka yi imani. To wannan yana tabbatar da abinda Ibn Taymiyyah ke kokarin ya fito da shi na cewa sahabban nan suna da ayyuka manya-manya da suka yi, wanda kowannan kadai ya isa ya sa Ubangiji madaukakin sarki ya yafe musu abinda suka yi na laifi. Allah madaukakin sarki ya yafe mana, ya yi mana rangwame. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan yake cewa assalamu alaikum, wace irin mubaya'a ce Abubakar da Umar da Uthman suka yi wa Imamu Ali radiyallahu anhu a Gadir Qum, wanda akwai wannan bayanin alittafan sunna kamar tafsirin Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir karkashin suratul Ma'arij, kuma me yasa suka warware mubaya'a bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ai wannan shine darasin da muka yi, ko ba mai wannan darasin Gadir Qum ba, da maganar saukar sa ala sa'irin bi azabin waqi da wayi da wayi, don mun yi shi a baya, ina ga dai kwana ne yazo shi wannan. Amma cikin wannan jerin gwalin darasin na shi wannan Bughyatul Mushtaq, mun yi darasi akan Gadir Qum, muka faɗi riwaya sahihiya da abinda manzo Allah ya tsaya yi, da kuma ƙare-ƙaren da aka yi ta yi, da ƙarirai da aka yi ta faɗa. Wanda don mun faɗi wannan, mun kuma faɗi dalilan zaman waɗannan maganganu ƙarya ne, ba gaskiya ba. Saboda haka a daina koma baya, ina ga ya kamata ya je ya nemi wannan darussan da muka yi ga Malam Abdullahi nan, shi zai gaya maka ko na nawa ne, ko ka nema ma duka tun daga farko har ƙarshe. Saboda haka duk mun yi wannan bayanin, kuma a fahimta ba wai kawai da an rubuta abu a littafin ahlus sunna yake zama sahihi ba, ko Qurtubi ko Tabari ko waye da ka faɗa, duk ruwayoyi ne da ake kawo da isnadi. Isnadin nan yana iya inganta kuma za ka iya samu bai inganta ba. Kuma abinda muka fahimta su waɗannan mutane wani lokaci malami zai kawo abu ya yi raddinsa, wato ya soke shi, amma in suka tashi sai su ɗauko iya maganar amma ba su ɗauko sukan da yawa abin ba, sai a ce ka duba kaza, ka duba ka ga ai ya kawo ya soke. Wannan abu ne sananne ga duk wanda yake bin bibiyarsu. To amma shi jahili da an ce ai Qurtubi, ai littafansu na sunna ma sun kawo, Ad-Durrul Mansur ma an kawo, waye an kawo, wannan ba shi ne hujjar ba. Tabarani ya kawo, Abu Nu'aym ma ai shi ma sunna ne ya kawo. Shin ya kawo ya ce shi ne ra'ayinsa ko ku'a yana kawo maka ruwayoyi kawai da aka kawo a babin, kuma yana maka isnadin wannan ruwayoyin ya ce ga wane shi ya faɗa, saboda ka je ka bincika ka ga waye wane ɗin nan. Saboda suke cewa man ahalaka man asnada faqad ahala, man asnada laka faqad ahala, wanda duk zai kawo maka isnadi kamar ya baka reference ne, ka duba ka gani yaya wannan abin da aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Haka malaman sunna su tana tafiya ne tare da tace abubuwa, ba kawai daga an rubuta abu shike ne ya zama gaskiya. Ina son a yi min bayanin game da as-suhuyuniyya al-masuniyya. Suhuyuniyya da masuniyya duk sunan kungiyoyi ne na Yahudawa, kungiyoyi ne na duniya na Yahudawa. Suhuniyya su ne kungiyar da ta yi jagorancin samar da ƙasar da yanzu ake cewa Isra'ila. Haka yawanci waɗanda suke riƙe da madafan mulki a wannan ƙasar ƴan wannan ƙungiya ce ta Suhuyuniyya. Masuniyya ma ƙungiya ce ta Yahudawa wanda take fitowa a zahiri kamar ƙungiya ce ta taimakon kai da kai, irin su Rotary Club ɗin nan, ai ƙungiya ce ta Yahudawa. Saboda haka za su fito da sigar taimako da ba da tallafi, amma ƙarƙashi manufofinta duk na Yahudanci ne. Wannan kuma yake cewa me za ka ce game da wannan hadisin wanda malaman sunna ma suka kawo shi cikin littafansu. To yanzu muka gama magana, aliyun khairul bashar, baka ƙara shi ba, aliyun khairul bashar faman aba faqad kafar. Malaman sunna sun ruwaito shi tare da bayaninsa cewa wai Ali shi ne fiyayyen mutane wanda duk bai yadda ba ya kafirta, wannan dan a kafirta sahabbai. Wannan maganar ƙarya ce, ba manzo Allah ne ya faɗa ba. Aliyu in ya zama khairul bashar ya fi manzon Allah ma, in ya zama khairul bashar annabi bashar ne ko ba bashar ba ne? Qul innama ana basharun mithlukum. Idan Aliyu ya zama khairul bashar, to ya abin nan wanda ma ya yadda da wannan shi ne kafirin, ba wanda bai yadda ba. Wannan ba gaskiya ba ne, ka je ka duba littafin Ad-Du'afa na Uqayli a ƙarƙashin tarjamar Sharif ibn Abdullahi al-Qadhi, ana cewa maganar ta ce, amma manzo Allah ya faɗi wannan magana ba gaskiya ba ne. Don haka ko da kaga an rubuta, su waɗanda suka rubuta su ahlus sunna ɗin kuma su suka ce ƙarya ne, don haka sun kawo tare da bayani, amma sai ka datsu. Wannan ya ce mutum ne ya bar ya gudu ya bar iyalansa, sai dai ya kirawo su ta waya bayan wani lokaci, sai matar ta matsa a raba aurensu, sai ƙanin mijin ya ce ya sake ta. To wai yaya? Ƙanin miji baya sakin matar wansa, in ba haka ba ai da sai a ɓanna. Kun san galibi sau da yawa akan samu matsala tsakanin matar yaya da ƙanin miji, akan samu matsala. To da a ce shi yana iya saki, kaga sai dai miji ya dawo gida ya samu matarsa an sakan masa ita. Innama talaq liman akhadha bisaq, miji shike da talaq. Sai idan abu ya kici ya kicin yawa aje gaban alkali, alkali na iya tirsasa miji, ko kuma mijin ya bace ba san inda yake ba alkali yayi hukuncin raba auren, amma ba kanin miji ba. Saboda haka in har wato tana da matsuwa dangane da zaman auren, sai ta kai wa alkali, kuma musamman ma tunda har ana ayyana waya ta ga ya masa alkali da neman shi, in ya ki zuwa kuma alkali na da damar ya raba auren, amma ba wai kanin miji ba. Ya hukuncin matar da ta zubar da ciki ɗan wata biyu ko fiye da haka? Babu shakka bai halatta zubar da ciki, bai halatta ba, duk ka'idoji na duniya ma ba sa halatta zubar da ciki, don zubar da ciki kisa ne, musamman ma idan yaro ya kai lokacin da aka halicce shi, wannan ba karamin laifi ba ne. Saboda haka duk matar da za ta yi wannan babu shakka ta yi laifi babba, ba za ce ta kafirta ba, amma dai laifi ne babba. Sai ta yi ta tuba zuwa ga Allah, ta nemi Ubangiji ya yafe mata, kuma kar ta ƙara. Wannan kuma yake cewa mai malam zai ce ga dangane da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah shi da kansa ya danganta kansa ga Shi'a, ya ce kaifa bika ya Aliyu idza kana zurriyatuna wa auladuna khalfa zuhurina wa shi'atuna an aymanina wa shama'ilina, cewa Imamu Suyuti ya fitar da shi a Durrul Mansur, haka kuma Dabari ya fitar da shi. Abinda Larabcin yake cewa wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya zaka samu kanka, ko ya zaka ga kanka ya Ali, idan ya zama zurriyar mu da ƴaƴan mu suna bayan bayan mu, Shi'an mu kuma na dama da mu da hagu da mu. Wai Annabi ne ya ga Ali wannan magana, wannan ba gaskiya bane, ƙarya ne, hadisi ne mawdu'i. Ku yi hakuri, za mu ta cewa ƙarya ne, tunda ƙaryan ne. Wani zai ce yaya komai a ce ka ce ƙarya ne, to ƙaryar ba zan ce ƙarya ba. Ƙaryar tana da yawa, tana da yawa. Kamar yadda kuka sani, maɓarnata su suka fi yawa a doron ƙasa, don haka ɓarnar su dole ta yi yawa. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa la tajidu aktsarahum shakirin wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Haka masu gaskiyar ƴan kaɗan ne, masu ƙaryar su suka fi yawa. Karuba tarjamar Imam al-Bukhari yana cewa ya haddace hadisai sahihai 100,000, ya haddace wanda ba sahihai ba 200,000. Kaga wanda ba sahihan ba sun ninka wanda suke sahihan. Malamai na da can suna son su san wanda ba sahihan ba, don kada a zo a cuce su da su. Shi yasa Abdurrahman ibn Mahdi, ɗaya daga cikin malamai magabata, yake cewa da in haddace hadisi 10 sahihai, gara in haddace hadisi ɗaya mara inganci. Saboda kada a zo a cuce ni da shi, a ɓata min addini ne. Shi yasa lokacin da Yahya ibn Ma'in, abokin Imam Ahmad ne kuma malamin hadisi ne babba a wannan al'umma, yana magana akan wani rawi da ake kiran shi Abban ibn Ayyash, yana ma cewa ƙarya ne, har yana cewa da ina da dama ma da na je na zuga gwamnati ta kama shi saboda yadda yake taɓarna da sunan hadisai. To sai wata rana sai Imam Ahmad ya gan shi a wata kwana, yana ɗauko hadisan Abban an Anas, yana ta rubutawa, yana ta rubuce littafin gaba ɗayansa. Sai Imam Ahmad ya tsaya ce, Aba Zakariya, kana magana akan wannan mutum, kana sukansa, kuma yanzu ka ɗauko littafinsa kana kofewa gaba ɗaya? Sai ya ce da shi, eh, na yi haka ne don saboda kada wani ya zo ya ɗauki hadisin Abban an Anas ya maida min shi Sabit an Anas. Sabit amintaccen ɗalibi ne na Anas ibn Malik, don haka kada wani ya zo ya ɗauko hadisin Abban amma ya ce min Sabit an Anas. Kaga da ya faɗa, to ni na haddace hadisan Abban ɗin duka. Yana faɗa zan ce wannan hadisan Abban ne, ba na Sabit ba ne, ƙarya kake. Saboda haka tunda akwai wannan ɓarnar, babu shakka dole ne a yi ta cewa ƙarya ne, ƙarya ne. Shi yasa za ka ga yanzu in ka dubi silsilatul ahadisu dha'ifa da silsilatul ahadisu sahiha, wacce ta fi yawa? Dha'ifa ta fi yawa, ta fi sahihan yawa. To kuma wani ɗan ɓangare ne ya taɓo, ba duka ba. Ba duka ba, littafan da aka rubuta a wannan ɓangaren suna da yawa. To yawanci duk waɗannan hadisan da suke kawo duk tuntuni malamai sun rubuta suke rubabbun hadisai, kamar yanzu wannan da ya kawo yana cikin al-mawdu'at da Ibn Jawzi. Tuntuni ya yi maganarsa, ko shi Suɗi da ya ce ya kawo a Durrul Mansur, ban ce bai kawo ba, amma in ka duba Jam'ul Jawami na Suɗi ya ce ƙarya ne, ya ce hadisin bai inganta ba. Duk in ka bi za ka samu ko dai musansal ne bai Shi'a su suka kawo magana, tun asali za ka kana bin sunayen sai kaga wannan Shi'a ne, wannan Shi'a ne, wannan Shi'a ne, ko kuma ka samu wani ne wanda ya shahara da ƙarya. Saboda haka hadisan ba gaskiya ba ne wannan, haka dole a faɗa. Su ma wanda suka aka ce sun faɗa ɗin, za ka koma sanadi, yanzu ka matsa barani ya kawo wani a cikin Mu'jamul Kabir. Mu'jamul Kabir ba ya tattara hadisai sahihai ba ne, ba kamar Bukhari da Muslim ba. In ka ce min Bukhari da Muslim, to za ka ce waɗannan sun tattara hadisai sahihai, kuma kuma kun yarda da ingancin hadisan da ke ciki. Amma shi Tabarani ba cewa ina tattara hadisai sahihai ba, ko agunsa shi ma bai inganta su ba, sanadi yake kawowa kawai. In ya ka sanadin, kai kuma anaka binciken zaka iya gane sanadin nan lafiyayye ne ko sanadin yana matsala. To galibi in ka duba zaka samu akwai matsala a cikin sanadin. To su suka tashi ba ruwansu da su duba sanadin, tunda su a gurin su sanadi ba ya da wani alittafan alittafin al-usulul kafi na Shi'a. Akwai ruwayar jaki daga babansa daga kakansa, jaki daga babansa daga kakansa, kakansa wai jakin manzon Allah ne, saboda ka ya ga wa ɗansa shi kuma ya ga wa jikansa shi kuma. To kaga wanda zai ɗau ruwayar jaki kaga ya za ka yi da shi in ya kwaso irin wannan kwashe-kwashe? Ba gara ya ɗau ruwayar rago ba, ina ga bayan rago bai ɗaura jaki ba, ko ɗan akuya ba jaki. Ko a titi kake tafiya kaga jaki zai tsallaka, to zaka ce ga matsala ta. Amma ɗan akuya ne kai hon sai juya da baya, kaga ya fi hankali. Da ma ɗan akuya ne daga babansa da kakansa kila. To nan dai duk sun yi tarbuto irin wannan hadisan ne. Ina ga da kaji ma su yakin cewa Allah ya ce a cikin hadisi Kursi, da mutane za su yi wulaya ga Imamu Ali da ƴaƴansa, da ma ban halicci wuta ba. To kafin Alin ba mutane? Ba a yi al'ummomi da suka gabata ba? To su ba a halicci Alin a lokacinsu ba. To wa za su yi wa ɗa'a? Ka ce ba don da za su yi masa ɗa'a, da ma ba a yi wuta ba. An aika wa abin nan mutanen Annabi Nuhu Ali ne? Bari a ce da sun masa ɗa'a da ba a halaka su ba, Annabi Nuhu aka aika musu. Haka nan Annabi Musa, haka nan Annabi Ibrahim, haka nan dukkan annabawa wa qurunan baina zalika kaseera. Saboda kaga abin ma bai ma dace da hankali ba. Kuma idan an zo hisabi a mataki na farko, sai wasu sun fara tafiya, sai a tsayar da su a kwace certificate ɗin da aka ba su. Wato fa'ama man uti kitabu bi shimali bi yaminihi din nan, sai a kwace. Ayi musu tambayoyi akan wilayar Imam Ali, kamar yanda yazo a cikin suratus Safat. Wata karanta wannan labarin a suratus Safat? Ban san dai wata suratus Safat ba, amma ba ta musulmi ba da take cikin Alkur'ani. Sai dai ko wani Alkur'anin can da aka ce a ɓoye yake ba a bayyana shi. Amma dai Alkur'anin da muke karanta ba inda aka ce za a zo bayan an ba wa kowa littafinsa. Ubangiji ya faɗi zai ba wa wasu littafinsa a dama, wasu a hagu. Amma man uti kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. A ce akwai wani wanda za a dakatar a ce kawo kawo a kwace. Ya za a Ubangiji ya yi hukunci kuma ya dawo ya kwace. Ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil'abid. Ubangiji in ya yi magana ya yi ta, kuma ba a zo a canza ta. Ba a magana biyu kuma Ubangiji ba zai zalunci ba. Ce sai an gama an baka sai kuma a ce dawo, akwai wasu tambayoyi da ba a yi maka ba. A'a, abin ya zama wasa kenan. Ina gama mu haƙura da abin da muka samu. Sauran abubuwa, wasu abubuwan din mun sha bayaninsu, kamar yanzu wannan da yake tambayar hadisin ashabi, ai ina jin mun taɓa ansa wannan hadisin a nan. Galibi mukan samu baƙi, to in sun zo sai su kuma dawo da mu farko. Sannan da a ce mutane suna bibi, wato ko da baka zo ba ka ji darasin da ya wuce, zai sa ba za ka sake yin tambayar da an riga an yi ta an ansa ta ba. Amma insha Allah in karatu ya zo kan irin waɗannan za mu sake maimaita, in karatu ya biyo ta kansu. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.